Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
To kamar da yadda kuka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 3 ga watan Agusta na shekarar 2022 za mu kammala maudu'in makon da ya gabata, inda muka fara magana akan tsangwamar da ake wa yaran da basu san iyayensu ba, musamman ma matsalolin da ƴaƴa mata suke fuskanta na rashin uba idan sun zo yin aure.
Ke Zara Umuna tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau za mu koma wajen wakiliyar sashen Hausa, inda ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu.
Sannan kamar yadda muka yi muku alƙawari a makon da ya gabata, za mu bude muku layi kuma mu ba ku wadataccen lokaci domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan batu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, za mu fara shirin ne da koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki a zauren tattaunawar mu da za ta gabatar mana. Binta, gare ki.
Yayin da girma ya kama su, akwai wani trauma da yake tattare da su, wata damuwa wanda da daman su damuwan nan da ita za su mutu
saboda rashin dangi, rashin sanin ina ne
asalin ka, rashin ina ne suka fito. To amma wanda iyayen shi suka mutu suka bar shi, ya san inda zai je ga dangin iya wasa ko mahaifinsa
ko kamanninsu ma,
ko kamanninsu ma, ko a hoto zai iya ganin su. Amma wannan duk yanda tunaninsu ya kai su tunano ya siffan mahaifinsu yake ko mahaifiyarsu take, ba za su iya ba. Sannan in sun shiga wani damuwa, ba su da wani wanda suke da yakini in suka sharin wannan damuwan da su, ba zai tallata ma duniya ba, wanda zai tausasa musu, wanda zai ba su baki ya kwantar musu da hankali. Suna karancin irin wa'annan abu, to saboda haka su yasa akan kira su marayu na musamman. So taimaka ma irin wa'annan gaskiya ba karamin jihadi bane.
Bayanan da kuka yi kun nuna cewa tallafa musu abu ne mai kyau, wanda zaka ga akwai gidajen da ake cewa gidajen marayu wanda ake ajiye su. Gidaje ne wani zaka wayansu gidaje zaka ga mutum ne kawai gashin kansa ya ce bari ya bada gudunmuwarsa al'umma, zai ɗebo marayun nan tun yana daukan 1, 2, 3 da tallafin gwamnati ne ko tallafin mutanen gari, ko ma ba kowa haka nan dai zai ta faman ganin cewa bari ya basu wani matsuguni, bari ya basu dalilin rayuwa, kuma ya basu dalilin da za su ci suna da dangi. Irin waɗannan gidajen a wani hali ake ciki yanzu, wani hali suke ciki?
Magana na gaskiya, irin waɗannan special homes din tsakani da Allah, al'ummarmu ba sa mai da hankali ga irin waɗannan masu kuɗinmu, da dai barin ce al'ummarmu dai ga baki ɗaya ba sa iya ɗaukan gudunmuwa su kai wannan gidajen, sai ɗaiɗaikun mutane ne suke iya yi. Billahi wa rasuli, mutanenmu dai sun fi ba da ƙarfi akan wasu harkoki wanda ba wannan ba, wanda kuma mai da hankali da kuma ba da mahimmanci a irin waɗannan gidajen ba ƙaramin tasiri ne yake da shi ba. Saboda idan irin waɗannan yaran aka bar su suka taso ba uwa ba uba ba mai tsawatar musu,
babu kulawa,
babu kulawa, to fa idan suka kama barna suka rike, fa ba wanda ya isa ya gaya musu su ci.
Haka
su ne za su buwaye al'umma. To kafin su buwaye al'umma fa al'umma ya kamata ta waiwaye su, ta ilmantar da su, ta taimaka marayuwansu, ta inganta rayuwansu domin su ma su zama mutane na gari dan al'umma ta zauna lafiya.
Wato a tagari na iya amfani da su irin haka.
Sosai kuwa. Sosai kuwa. Ba tagari za su samu dama da za su canza tunaninsu su taso a matsayinsu na gurbatattu, saboda sun san sun taso ko an wasu dinsu ba su da asara.
Wato ko da sun sulwanta
ba su da asara. Su kansu ma za zai kara musu kwarin gwiwa cewa to ai tunda ni ban da kowa duk abin da na ga dama ma zan yi.
A fasa kowa ya rasa.
Kowa ya rasa.
Malama Zainab, kin taso kina kina jin labarin ana cewa ga barayi. Ga wanda aka tsunta. A irin al'ummar da muke ciki za ki ga har an nuna ake a waccan ai shege ya ci a wannan shege ne ki ya ce ganin al'amarin rayuwar auren su ke kasancewa suna samun masu auren su idan mace ne kina ganin yana akwai sauki wurin samun mijin aure duk da an san cewa ba ta da uba ko kuma shi namijin idan ya zo neman aure yana iya samun matar
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ba maganar sauki a cikin irin rayuwarmu na yau da ake rashin alicin da ake kwatanta musu. Kar ma ki kai ga magana aure yau kamar alayi ne kika dauko kin ga yarinya ne tsatsiya kana son maganin ki ke ma kina son nata sai irin naku yazo dai kuna mutunci da ita saboda kin ga yanayin natsuwan ku yazo daya kawai sai a ji kishin kishin wannan ai ba ta da baba a ba a san daga inda take ba to wannan gutsuri tsoma daga ya fara tasowa har ke kanki da kike ta kama kina da uwa da uba sai ki ji ana kokarin ma a raba ki da wannan yarinya asalin zancen ma fa wanda ba a ma kai da sanin tushen ba irin dai an dauko ne hakan nan sai ki ji ana kan kara yawo kike kan kara gani
wato sai yayi masa mun da raba
su yawa ko wani yayanki ko wani kannanki kin gane
ba kuma wani mugun
gaskiya ba wani mugun asali ma kafin ki samu masu kamewa kamar su alayin wallahi yana wahala gaskiya ni abin ya kan mun ciwo sosai saboda idan kika duba kika gani na taba ganin wata akwai kamata haka da muka taso a tare tun ma muna kanana ita yanda labari ya zo mana a kofar gidan makociyar mu aka zo aka aje ta matan kuma bata taba haihuwa ba tana sai da kosai ne a layin bata taba haihuwa ba kuma ta rike ta har ta girma irin ta kawo dai mun yara dai kin san yara da layi dole ne nan gidan akwai yan mata akwai sa'anninta suna shiga kin gane to sai ya zama ana irin kyaranta ana menene din
wato ta taso kenan a haka
ta taso a haka
saboda kowa sani angon cewa kuntar ta kai
to mun tun a kananan ma kai in kaji ana shege ma baka san menene ba fa kin gane dole ne ko an raba ka zaka koma da mutum kudin ke tunda zaku je islamiya tare zaku je boko tare kuma da abinda mutum ya siya kin san abinka irin na yara za su ce gashi ke ma gashi na san miki a ban ganki ba an mun sabon kitso an yi kin gane irin dai abu na yarinta na yara to tun a lokacin sai ki ga iyaye marasa adalci wasu sai suna kokarin raba su da ƴaƴansu to gaskiya suna shiga wani irin yanayi na babu dadi musamman an kawo girma an fara sani ni din nan wace ce menene ka fara sani ni din wace ce duk ran da aka ce kin fara tsayawa da wani ya ce yana son ki to lokacin kin fara kama wani mataki ne na sani shin wace ce ni ya rayuwa take ciki kin gane to a zo magana aure bincike ya fara wannan ya ta ce an yi kaza an yi kaza kai wanda ka zo neman auren tan nan ka zo ka shigo gida lalle ka san yarinya tana son ta dama shi har kan aure mun sani ba wai akwai rufa-rufa bane
ko wanda
da sanin asalin mutum ka zo kuma a inda ka ganta nan ba a wulakance ka ganta ba tunda har wata ta kama ta san darajarta saboda duk wanda ya haihu ya san da yana da daraja yau ko baka haihu ba ka san da abu ne mai daraja saboda kana zama da magema ka ji soyayyar bagin a tare da kai tashi cikin dare baka ganta ba ko baka ga wani girmawanta ba wallahi kin gani har karfe biyun dare na fita shekaran jiya neman mageta na tashi kawai ban ji irin ana bani ba kawai sai na tashi na ce ina kitti sai aka ce ai kitti yau bata kwana gida ba sun san da na bude kofa na fita ba neman kitti ba ma yake na to ina ga mutumi wanda koda baka haife shi ba dole ne yana da wani daraja so wai a ce shi shege ne bata tashi ba Allah ne ya halice shi haka kai da Allah ya haika da uba
kuma tarbiya ta je makaranta
ga nan kuma abu mai wahala hajjiya ta irin tarbiya
na
ƴa mace ai yana da mugun wahala kawai in kaga yanzu mace ta tashi da tarbiya ai ya ka same ta a ce wai baba tana da uwa tana da uba tana da gata ba tarbiya ai gware ka samu tarbiya na a ce ba wannan abubuwa saboda kai da zaka aure ta sai ka fi kowa moruwa moranta da iyalinka kin gane
hausa ne tarbiya ne koda ba ta da uba
eh karka duba wannan kai ka zama gatanta eh
ta taba zuwa wurin ki ta yi kuka
kwarai da gaske mu ne masu lallashi ni da kawata
saboda yanda yake fuskantar al'amari yake ji a ranki inda a cike ke cikin matsalolin da take ciki
tsakani da Allah inda ni ce nake cikin halin da take ciki abinda zan yi ma zai finata saboda yarinyar ta fina hakuri kin gane a yayin da take cikin matsalan ta kan sa makanta hakuri in tai kuka tana jin sanyi to kai da kake ba ta hakuri in kana kallon ta yanayin ta irin bacin ran da take ji zaki na ji ne har cikin ranki kin gane abinda nake nufi saboda me aure
ka goranta mata ne
gori mana gori sosai kuma gori kuma bai da dadi yau ko iyayenka sun mutu ne a muka gorin cewan ai baba na ya siye mun abu ke ba a siyan maka ba ke ina naki a ba dai sun mutu ba ai abin yana da zafi ballantana a ce kuma babu su ne gabaki dai mutane ya kamata su halkanta cewa su sani fa kaddaran mutum ba zai taba wuce shi ba yanda Allah ya tsara mai ba zai taba wucewa ba kuma kai ma da Allah yayi ka haka haka Allah yake son gaskiya kuma duk wanda Allah ya halitta yana son shi ne da baya son shi ba zai taba halittar sa ba kuma baka san me ake ce ma kowa da irin nashi
baiwa da nashin da Allah
ya halice ta eh ba mu sani ko wani kila wannan jarabawa da bacin rai ma sai ya mata sai tafi kama aljanna samun aljanna mai daraja saboda ta rayu cikin bakin ciki da kuna wa'insu abubuwa ehe wa'insu abubuwa ta rayu cikin bakin ciki hakan nan ta rayu bata ji dadi ba sai kaga sakamakon wannan hakurin Allah ya mata wani rahaman da kai kana ganin ka fita gata a duniya a lahira kuma ta fika an samu matsala sanda aka zo auren yaron shi yana son ta tsakani da Allah kuma mamantar da ta zama mahaifiya a gare ta ta jajirce ta kuma zama uwa din mijinta da ya rike tare da ita shi ma ya zama uba din koda ba su boye mai komai ba amma an yi auren dangin mijin ba sa so gaskiya karshe sai da aka sake ta ta haihu ɗaya da su amma dai wannan matsalan ya ki karewa sai da aka sako wata ta dawo gida
ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar.
Mutane su fara gane cewa ko kuma ince su gyara kalmar shege na daga cikin abubuwan da suka assasa wutar wulakanta irin wayannan yaya. Kalmar kiran shi shege. To yana da kyau mutane su gane duk kalmar da in ka gaya wa mutum ita takan taba mutuncin shi ko tunanin shi ya canja ganin an wulakanta shi. To ka sani cewa wannan kalma haramun ce a shi musulunci ba daidai bane sannan ina so mu gane cewa waɗannan ƴaƴan suna da wata baiwa da Allah ke musu kawai maganar malama Zainab zai wahala ba wai maganar haihuwar dan da ba dan aure ba wallahi Allah ya jarabce ka da wata masifa a rayuwarka ka haƙure ka jure Allah bai saka kama da mafificin alheri ba to zaka isko waɗannan ƴaƴan matan daga cikin su in ka aure irin su wallahi sun hima su iyaye ladabi da biyayya sannan zaka zauna da su ka hijin dadi
dalili
ita koyo shi tana kallon kanta mai ragaggiyar daraja wanda mutane sun fara ci mata mutunci suna kyararta kanta ya aure amma ta aure ga karun gume a burka kana tararashin ta amma kaga tana kuka wata rana in kace me yake faruwa ka bari ana tuna abin da yake karki ƙara wannan magana ni bana maki irin wannan kallon ya kike yi wa kanki Allah ya rufa miki asiri ni ne mijinki ni ne ubanki
wato kowanne ran kuma su suke nema
to idan aka yi mata wannan hajiya ba karamin rahama za ta ji ba sannan wallahi zaka ga waɗannan matan kashin arziki suke da shi suna da kashin arziki in ka aure su wallahi in ka aure su zaka isko Allah yayi maka budi da fatai
saboda ka tallafa
saboda kai
daidai lokacin da
yake hajiya ba manzan Allah bane yace ka suturta dan uwanka Allah ya suturta ka ranar da ba sutura sai tashi ya kake
kallon kuma wake neman sutura a daidai lokacin ba waɗannan
mutanen ba so saboda haka ya kake ma kallon sutura Allah da kai wanda kake take taka saboda haka zaka isko su kuma a cikin dakunan su wallahi Allah ya bunƙasa su ya yalwata su duk abin da suka taba wallahi sai ya zama wata tsiya sannan ƴaƴan da suke haihuwa wallahi zaka isko Allah ya musu daraja a cikin al'umma hiye da kowa da kokwalwa a wurin karatu da fahimtar rayuwa ta yadda za su taimaki al'umma abu na biyu bangaren maza ƴaƴa maza zaka isko dan da aka haife shi ana zargin bai da uba sai ka tsinta ya tashi gidan marayu wallahi in ka isko wani lokaci ma Allah ya inganta rayuwar shi ya daukaka shi ya tushe mafi duk kofofin talauci bai cikin bakin ciki abu na karshe gidajen marayu suna bukatar agaji me matsalar su za su ce abinci ba abinci akwai lokacin da wallahi tallahi zaka isko ba su yi girki ba ba abinci yanzu gidan marayun da na sani na zamfara akwai ƴaƴa mata da ƴan maza balaga gumbudare sun balaga kowa ya ki zuwa ya aura ga sunan masu kyawawa wai kawai saboda an dauko su daga bola cikin leda ko an gansu wani layi ko kuma an haife shi an yi shari'a ba uba uban an yi ta rikici an dauko an kawo gidan marayu ba mai rika hasali wa'annan da kake gani cikin gidan marayu walakantarwa al'umma ne ke kaisa gidan marayu mu nan mun tashi an kai mu almajirta amma inda muke wallahi ba mu gane cewa ba nan aka haife mu ba jin dadi yasa an kawo mu da wayon mu fa amma har mun manta da uwayen mu wa'annan su ne muka
dauka mako
in aka ce ma za a kai mu gida sallah ko wani abu kuka muke saboda suna taimakon mu Allah ya ji kan wa'annan iyaye da suka gabata wallahi yanzu bamu da tausayi ne bamu da imani saboda tausayi da imani kadai ke sa a rungume wa'annan bayin Allah to matsalar da ke faruwa anan za a isko in kai bayani yana da fadi sai ka wata bakin ciki zai iya sa ce bar ta fadare ita ma ta kama zina ta je ta dinga haihuwa irin wayannan yayan kamar wanda ya je
wurin hukunci
kamar yawa
akwai irin
wayannan da suka so kuma inda zaka ji akwai abun kunya a ciki wanda yace ba zai aure ta boye ba ta da uba shine za ta zo na sunnan ne ba zai bai samu lada linkin baninki ga ladan kariyar mutunci ga ladan kariyar mutunci ga ladan aure ga ladan kaza ga ladan ciyarwa ga kaza
wani hali ɗan matan da suke ciki da mazan
mafi yawanci dai sukan bar su ne in suka girma sai suka gama secondary school mafi yawanci gidajen marayu daga nan suke sallama su saboda su ma ba za su iya abin da yafi haka ba to yaran yawanci za su je zama suna zaman kansu ne wasu kuma kafin ma su gama in aka samu wanda kamar yake so ya dan rike su za dai su raba da wani guri in can bai yi dadi ba to gaskiya mafi yawanci fita suke yi kawai su kama
kowa kama kaman
dan zai yi wahala ki je gidan marayu ki ce ga yarinya wanda kaman take zuwa jami'a yana da matukar wahala ni dai ban taba gani ba gaskiya ko kwanan baya ba wai mata kadai suke fuskantar wannan matsalan ba na cewa ba a so a aure su dan ba su da uba mazan ma suna yi dan ko anan office akwai case din da aka kawo babba ne ya ma girma har ya zama soja ya aure mace har sun haihu kawai ta ma sani dan dalilin ma da yasa aka nemi auren nata amma fada mata saboda an ga cewa ita uwarta ta san magana za su iya taimakon addini a yi zaman lafiya da sauran kawai sai ta hau mai gobe ba dama ya dan mata wani abu sai ta ce ai kai din ma da ba a san kaza naka ba tana fara daya da shi to yanzu maganar da nake miki dai ya kasa hakura ya sake ta ta dawo ana ta so a daidaita ma yaki ya ce shi ba zai iya ba duk ya kalle ta wannan maganan kawai yake gani ba zai iya ci gaba da zama da ita ba so kin ga ashe abun ba a mata kada ya tsaya ba su ma maza suna samun wannan damuwa sai dai kawai a ce al'umma mu kokari mu tsarkake zukatan mu duk wanda zai yi dan Allah da ji cikin wani magana da Malam Muhammad ya faɗa na cewa akwai wani baiwa na musamman waɗanda suke da su wa'annan mutane an sani in zakai aure yana da kyau ya zama kai aure saboda dalili, to kuma hakurin su da ganin cewa koda an musu wani abu a gidan aure ba su da ma inda za su je bare su ce sun je yaji, kada wasu maza su yi amfani da wannan dama in ka aure irin wannan yarinya ka dinga zaluntanta a cikin gida, ka rika muzanta ta ko ka rika nuna cewa idan ma ta tafi ai ba ta da inda za ta dole ta dawo. So shi mutunta dan adam yana da dadi, kuma ita mace kullun a aure abinda ka bata ko shi take baka, kowa ya sani in ka bata natsuwa ka bata jin dadi da tarbiya ita ma shi za ta maida maka. Idan kana aibanta ta da wasu abubuwa da kai kake gani Allah zai saka mata, kuma in ka samu mara hakuri ita ma za ta iya amfani da nata daman tarama.
Sannan gaskiya ya kamata hukumomi musamman shugabanni su kula da irin wayannan bayan Allah wurin tallafa musu ta kowane hauji na rayuwa, domin shugabanni suna da karfi mai yawa gaskiya wajen kula da irin wannan.
Kullun
samu ake suna da yawa
kuma gashi al'umma gari ba sa dauka
su ba su ba sa yi ba wanda zaki
gani sai gidan marayi ne kawai sun yi da
wannan kuma ba sa ba da kika ji malama ka ji ta fada fa shine karshen su.
Kuma wani abu
yanzu in kika je nan irin su tafa da cikin Abuja wallahi in kaga wata gwangwazazza ta fece cikin ire-iren su ne, to wannan ba
kan bale bane a wajen dauka
su ki dauka su ba ruwan kowa da su. So to haka mutun zai rayu bai ci bai sha bai sa su jira
ba zai yi
wani ne me da zai. Kuma ita mace ka'idar kololuwar mutuncinta aure tana cikin gidan aure wacce sutura ce rufin asiri, shi yasa Allah ya ce mata sutura ne wannan. Duk kololuwar iya rashin kyautawarta ta shiga bariki tana harkan lalaci, to mutun zai zauna da yunwa ne?
Ne
dole ne ya nemi abin da ya ci. Su kuma mazan nan ba taimakon ki za su yi fi sabilillahi ba, tsakani da Allah akwai wata matsala, kuma akan wannan abun kadai Allah na iya jarabtar mu da bala'in da ba za mu iya hita cikin ba.
Dalla yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555.
Kiran farko nan daga jihar Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, barka da shigowa zauren namu.
Sunana Alhaji Musa Garo, ne radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Nigeria.
To Alhaji Musa, muna jin ka.
To alhamdulillah, dangane da wannan batu da ake tattaunawa dangane da wannan da maganar abin nan din wulakanta yara kamar abin da ya danganci irin wata suka buyo ta wata hanya ta daban, to babu shakka gaskiya al'amari ba abin da ya dace ba ne, saboda su mutane ba fa ya kamata fa tsaya su kula da kyau, sai wasu bo'in yaran ba fa su suka yi kansu ba, ko wasu suka fito da kansu ta wannan hanya ba. Kaga kalmar da ake so a ce da yaro shege ko a ce mai dan shege ko kuma wani abu, wannan duk kalma ce mara kyau, ya kamata al'umma su gyara. Kuma mutane ma ba su fahimci wani abu, baka san ma wane ne zai taimake ka ba, saboda akwai abubuwa da yawa wanda suke za ka ga yaran da ake tunani ba su suke zuwa suna taimakon al'umma ba. To kuma kai misali yau ka zo kana cewa ai wannan shege ne, wannan kaza kaza da shauran su, ko kuma a kana ga mai wata magana ta daban, to wallahi bi irin wannan wasu yake sa su kan siyara cikin kunci da damuwa da matsalolin abubuwan da yake.
To kaman dai wayar mallam Mutala ya goce, amma dai ga wani kira nan daga jihar Niger.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
Lalle hakika nan gaskiya na tare da mai gida na Alhaji Musa Garo. Duk masu ainihin aibata waɗanda ba su rubutun iyayensu ba, to su suna fa su ma haba su san ƙarshen rayuwarsu ba. Abu ne mara kyau wanda yake ya kamata su san da cewa su ma ba su san irin haihuwar da za su yi ba, ƙarshensu da ƙarshen iyayensu, kuma abin da Allah zai tambaye su ne akan me yasa suka gaya musu waɗannan maganganu. Saboda haka kuma ina kira ga 'yan uwa al'umma gaba ɗaya da musulmi da waɗanda ba musulmai ba, babu hanyar da ake samun ire-iren waɗannan 'ya'ya. Mafi yawanci sai hanyar zina. Akwai wanda ke kan najarabta da tunda misali ku duba ku ga abin da ke faruwa Maiduguri, ainihin musamman jihohinmu na yankin Arewa kamar su Sokoto zuwa Katsina zuwa Niger ya koma jihar Kebbi haka. To kaga irin wannan ma za a iya samu irin haka nan. To don Allah ina kira ga ainihin ɗan uwan al'umma. Duk wanda aka san hakan ta kasance da shi, idan na gaya musu wannan kalmar abin da nake kira ga al'umma kenan, Ibrahim mai wancin hula a garin Maigode a Kimba.
To Malam Ibrahim, mun gode. Yanzu kuma ga wani kira nan daga jihar Kaduna.
To Hajiya, barka da kokari.
Barka da warhaka.
To sunana Mursala, ina kiran ku daga garin Rigasa da ke a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna jin ka.
To kin ga ya kamata a ce dukkan al'ummarmu mu dawo mu nutsu mu san cewa Annabi ya faku. Da yawa zaki ga kika shiga duniya waɗanda suka yi shura ko suka yi tashi a duniya, zaki ga ya'ya ne waɗanda kila sanda suna yara sun sha wahalhalu ba a kula da su ba, sai Allah ya zo ya musu sakayya ya zamanto suna rike da duniya ko suna rike da wasu ƙasashe. Da haka muke bai wa su ma irin hukumominmu na ƙasa da masu hannu da shuni na nan Najeriya da gwamnati, yaran da ake rena su ba su ɗauke su su ba su ilimi. Ta iya yiwuwa yaran su da suke tura su kasashen waje su je su kare yin wani abu daban, waɗannan yaran da suke wulakanta su za su zama shugabannin ƙasar nan ko shugabannin Afirka. Da fatan Allah ya sa a je a gyara, tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala. Yanzu kuma ga wani kira nan daga jihar Bauchi.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, muna jin ka.
To gaskiya ni ma dai ra'ayi na shine yana da kyau masu hannu da shuni da kuma kuɗi su riga kula da 'ya'yan marayu da kuma 'ya'yan marasa galihu. Lalle yin haka zai ba da dama da tarbiyya a cikin al'umma, kuma idan aka kula da su su ma za su zama daidai da yaran kowa, su shiga cikin mutane su samu ilimi a amfana da su. Daga ƙarshe muna muku fata alkhairi, mai magana Ayuba Garba Imam, Kasin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba daga jihar Bauchi. Masu saurare, kuna nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-5655. To ga wani kira nan na shigowa.
Salamu alaikum.
Alaikum salam, barka.
An yi ni lafiya.
Lafiya alhamdulillah. Daga wani jiha?
Daga Niger.
To muna jin ka.
Sunana Mikael Yusuf daga nan a Kimba kanin mai wankin hula.
To Malam Mikael, muna jin ka.
Gaskiya wannan al'amarin da ke faruwa, irin mutanen da ke sanan waɗannan bayan Allah, wannan jahilci ne da kuma rashin sani ya kamata. Saboda abin da ya dace ya kamata su waɗannan bayan Allah mutane ne ma waɗanda ya kamata mu jawo su a cikin jikinmu. Mu kuma yi amfani da ƙarfin jikinmu da kuma dukiyoyinmu domin mu taimaka musu, mu tallafa musu, su ma su zama wani abu. Domin ba mu san irin baiwar da Allah ya yi musu a rayuwa ba. Zuwa gaba za su iya zama wani abu, kuma su dawo su tallafa cikin al'umma, su gina irin kamfaninnuka da wasu irin masana'antu hakan nan. So, ai su ma bayan Allah ne, Allah ya halicce su, kuma ba su san ta yadda Allah da sun san ta haka za a same su, ai su ma ba za su yadda ba. So, ni ina ganin ba laifin su bane, ya kamata mu rika jawo irin waɗannan a cikin jiki, har dai bangaren mata haka, in ka aure su za ka samu ladadaki da dama. Na farko ka zama jagoranta.
Haka.
To sunana Mikael Yusuf daga Akimba mai godiya.
To mun gode kwarai da gaske Malam Mikael Yusuf. Masu saurare, da waya Malam Mikael Yusuf daga jihar Niger, muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. Don haka a nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Zahar Aminu Fage, sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti, da kuma Al Santos da ya bada umarni. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. nake sallama da ku. A kasance lafiya.